This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da safiyar wannan rana. Asu sauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azz ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na safi yau Talata 14 ga watan Mayu shekarar 2024. Da fatan an waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran.
Rahotanni daga Gaza na cewa kayayyakin agaji na karewa yayin da manyan hanyoyi biyu da ake tsallakawa na kusa da Rafah suka ci gaba da kasancewa a rufe a ranar Litinin. Michael Cohen, wanda a da hadimi ne kuma lauya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, ya faɗa wa kotu cewa Trump ne ya ba shi umarni ya biya jarumin fina-finan batsa Stormy Daniels $130,000. Shugaban yan adawa a Chadi Success Masra ya shigar da karar kadubalantar sakamakon zaben da ya shugaba Muhammad Idris Debi ya samu nasara.
Tukanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, yayin da matsalar rashin ayyukan yi suke dada ta'azzara a Najeriya, za ku ji ra'ayin wani dan Najeriya akan abin da ya sabbaba wannan matsalar.
Abin da ya kamata mutanen mu su gane shine ba wai ka ce sai kanka yayi degree ko yayi karatu ya zama doctor ya zama menene ba, amma kuma kai tunaninka kawai ya shiga gwamnati ya mata aiki dan ya zama wani abu.
Za a ji karin bayani a cikin shirin. Sannan alƙaluma sun nuna cewa kasar Zambia ta fara farfadowa daga tarkon cin hanci da rashawa.
Cikin shekaru 10 Zambia tana yin ƙasa, kuma a cikin shekaru 3 da suka gabata muna akan maki 33 daga cikin 100. A yanzu mun samu ci gaba zuwa maki 37.
A yau kamar duk ranar Talata, Aliyu Mustafa na tafa da shirin tsaka mai wuya, kuma a wannan makon shirin zai nazari ne akan zargin da ake yi wa tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu da hannu a kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Amma kafin mu kai gaba gabatar muku da duk waɗannan ga Mahmud da labarin duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum. Rahotanni daga Gaza na cewa kayayyakin agaji na karewa yayin da manyan hanyoyi biyu da ake tsallakawa na kusa da Rafah suka ci gaba da kasancewa a rufe a ranar Litinin. Hakan na faruwa ne yayin da masu ayyukan agaji ke ta faɗi tashin ganin sun raba sauran kayayyakin agajin da suka rage ga ɗaruruwan dubban Falastinawa da suka rasa mahallansu.
The average number of trucks that got in last month was 200 a day.
Tess Ingram, jami'a a hukumar UNICEF kenan, take cewa adadin dogayen motocin da kan shiga cikin Rafah a watan da ya gabata a kwana guda 200 ne, idan a kwatanta da 500 da kan shiga yankin kafin fadan ya kazance. Yayin wani taron manema labarai da ya yi a ranar Litinin, mataimakin kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya ce za a dakatar da ayyukan raba kayayyakin agaji a yankin na Rafah da ke kudancin Gaza. Ya kara da cewa halin yanzu suna taka tsantsan wajen raba man fetur ɗin da ke hannunsu saboda ya kusa karewa. Farhan ya kara da cewa an kashe wani ma'aikacin Majalisar Dinkin Duniya, an kuma jikkata wani a Gazar a lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa wani asibitin Turai da ke yankin na Rafah. Tuni har babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya alawade da harin ya kuma buƙaci a gudanar da cikakken bincike. Michael Cohen, wanda a da hadimi ne kuma lauya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, ya faɗa wa kotu cewa Trump ne ya ba shi umarni ya biya jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels $130,000 a matsayin toshiyar baki kwanaki kaɗan kafin zaben 2016. Cohen ya ce an biya Daniels kuɗin ne don ta yi gum da bakinta kan wata mu'amala ta lalata da take zargin ta yi da Trump, kuɗaɗen da shi Trump ɗin ya saka a matsayin kuɗin aikin lauya da ya biya Cohen.
Cohen testifying, Trump told him it would be a total disaster for the campaign.
Wakiliyar kamfanin jallancin labarai na AP ta ce Cohen ya faɗa wa kotun cewa Trump ya ce masa za a iya wa yakin neman zaɓensa mummunar illa idan wannan labari ya fita. Yana mai cewa a lokacin Trump ba ta matarsa Melania ke yi ba, batun yakin neman zaɓensa ne kawai a gabansa. Tsohon hadimin na Trump ya kwashe sawa'i da dama, yana ba da shaida akan Trump a kotun ta New York a shari'ar da ita ce ta farko da aka taɓa tuhumar wani tsohon shugaban Amurka da aikata laifi. Ana tuhumar Trump ne da laifuka 34 kan ba da bayanan ƙarya a harkokin kasuwancinsa, saboda ya rubuta kuɗin da ya biya Cohen a shekarar 2017 a matsayin kuɗin aikin lauya, maimakon ya bayyana su a matsayin kuɗin toshiyar baki da aka biya jarumar Daniels. Fadar gwamnatin Amurka ta White House a ranar Litinin ta ce tana iya bakin kokarinta wajen ganin an gaggauta aika makamai ga Ukraine don tunkarar dakarun Rasha a yankin Kharkiv dake arewa musu gabashin kasar. Mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jake Sullivan ya faɗa wa manema labarai cewa nan ba da jimawa ba Amurka za ta sanar da sabon tallafin kayan soji da za ta aika wa Ukraine.
Was a detailed conversation about the situation on the front.
Sullivan ya ce muna da cikakkun bayanai kan halin da Ukraine ke ciki a fagen daga musamman ma kan irin makaman da suke bukata don su kare kansu. Rotani dai sun yi nuni da cewa dakarun Rasha sun ninninka na Ukraine yayin da suke dakon tallafin na Amurka. Cikin 'yan kwanakin da suka gabata, Rasha ta karbe ikon yankin da girmansa ya kai kilomita 106 da kuma ƙauyuka 7. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa Mahmud zai karanto kashin labaran na biyu. Yanzu dai ga rahotonmu na farko daga nan Amurka. Ganin yadda matasa a Najeriya suke kukan rashin ayyukan yi bayan kammala karatun jami'a, a wani bangaren kuma 'yan jari hujja sun kafa sana'ar samarwa matasan aiki akan wani farashi. Injiniya Burhanuddin Abbas Mashi cikin wata hira da na yi da shi a ofishin muryar Amurka a nan Washington DC yayin wata ziyara ya bayyana bukatar dauke kai daga dogaro da aikin gwamnati zuwa koyon sana'o'in hannu don dogaro da kai. Bayan da na yi masa tambaya akan irin guzirin da yake tafa da shi, sai ya ce,
"Duk wanda zan bada ba ma ta magana fanni na bane ba misali, amma ta fanni ne wanda ya shafi jama'a gaba daya misali, anan kamar ina maganar Najeriya. Muna da mutane, muna da al'umma da yawa. Population namu na Najeriya yana da yawa. Akwai mutane marasa aikin yi da yawa, matasa, kuma muna da matasa da yawa, kusan su ne majority yanzu su suka fi yawa a cikin
al'ummar mu.
Al'umma musamman ma arewa. Matsalar da ake samu, abinda ma nake so in yi magana musamman shine, abinda ya kamata mutanen mu su gane shine, ba wai ka je makaranta ka ce sai danka yayi degree ko yayi karatu ya zama doctor ya zama menene ba, amma kuma kai tunaninka kawai ya shiga gwamnati ya mata aiki dan ya zama wani abu. Ya kamata mutum yayi tunanin wani sana'a zai yi wanda zai tafi da wannan karatun nashi na boko, saboda na dai aikin ma babu shi. Sannan kuma ga abubuwa da yawa wanda zaka iya yi indai ba kasala gare ka ba. Akwai abubuwa da yawa da zaka iya na sana'a da sauransu, zaka iya koya. Kuma muna da ita kanta gwamnati tana da yanzu akwai wani National Board for Technical Education. Shi wannan board din suna da wasu tsare-tsaren da suke yi, programs da suke yi na koya ma yara skill acquisition, ayyukan hannu na sana'o'i da sauransu. Ka zo ku dan ba da wani abu kadan a tara ku a nuna maku, okay, misali ya ake yin aikin sana'an walda na karfe wanda zaka iya zuwa kai kofan karfe wanda za a yi magida, zaka iya zuwa kai abubuwa dai gasu nan kala-kala wanda zaka iya koyo kai. Sai kaga idan ka rike su ka tafi da karatun naka, sai ya zamana ma lokacin da ka gama karatun shi zai kara inganta wannan sana'ar da kake yi ka ci gaba. Wannan yafi akan ce kai sai aikin gwamnati, a'a sai na zama wani, a'a sai na shiga siyasa na yi menene, wannan ana karancin shi kwarai da gaske.
Kai maganar sana'o'i misali, ko zaka iya irin sana'o'i ku daya ko biyu da matasa za su iya,
misali kamar sana'a ta koyon yin haƙan ruwa, misali ruwa na borehole wannan za a iya koyo, kana iya zuwa wurin waɗanda suke wannan aikin ka koyi yanda ake sana'a. Kuma gwamnati tana da hanyoyin tallafi waɗanda za su iya baka, wanda kila misali za su iya baka wasu 'yan kuɗin da zaka iya dan farawa da dan kaɗan. Zan dan samu wani dan mashin wanda zan iya amfani da shi in iya yin wani abu wanda dai bai yi nisa haka ba, kin san a hankali ake growing, ake girma har mutum ya kai ga yana da capacity din da zai iya yin irin ayyukan da yake so. To kin ga anan idan aka koya mutane yadda ake yin irin wannan zai amfane su, za su iya zama, indai mutum yana da hazaka to zai iya zama honison, kamar yadda shi dan uwana Malam Abubakar Musa Macika wannan sana'a shi ce kuma tun daga scratch ya faro, gashi nan yanzu ta kai ga yana da kamfani babba wanda yana daukan ma'aikata da yawa, yana da mashinoni, mashin na ayyuka wanda ake haƙa rijiyar ruwa ko da za ta kai mita 1000 ne kasa, yana da mashin din da zai iya yin wannan da sauransu. To kun ga wannan yana da amfani.
Injiniya Burhanuddin Abbas ma shikenan a wata hira da nayi da shi a nan Washington DC. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud da sauran labaran duniya.
To shugaban yan adawa a Chad ya shigar da karar da ke kalubalantar sakamakon zaben da ya ba shugaba Muhammad Idris Deby nasara a zaben da aka yi ranar 6 ga watan Mayu. Matakin da success Masar ya dauka na garzewa kotu na zuwa ne yayin da kafafun yada labaran kasar suka dauka kara kan wani hukunci da ya haramta musu ba da labaran da suka shafi rikicin da ya biyo bayan zaben da aka yi. A ranar Litinin kotun kundin tsarin mulkin kasar ta Chad ta karbi karan Masar wanda ya zo na bi a zaben da aka yi inda ya nemi da a soke zaben baki dayansa. Hukumar zaben kasar da ake kira ange ta ce shugaba Muhammad ya lashe zaben da kashi 61 cikin 100 na kuri'un da aka kada yayin da Masar ya samu kashi 18 kashi 50 cikin 100 na kuri'un da aka kada dan takara ke bukata kafin a ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce za ta dabbaka matakan kariya ga masu kwarmata bayanan da suka shafi ayyukan cin hanci da rashawa a harkokin kasuwanci da na ma'aikatan kasar. Wata mata mai suna Martha Ngoyi da ta kwarmata wasu bayanai kan cin hanci da rashawa a ma'aikatar sufurin jirgin kasa a kasar ta Afirka ta Kudu kan yadda aka bada kwangilolin miliyoyi ba bisa ka'ida ba a shekarar 2021 ta rasa aikinta kuma har ta kai ga ammakata a kotu. Masu fafutukar ganin ana kare masu karmata bayanan sirrin sun ce akwai bukatar a samar da wasu matakai waɗanda za su taimaka wajen kare masu fallasa rashawa a ƙasar.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotonmu na biyu kuma zai kai mu kasar Zambia inda ma'aunin matsalar cin hanci da rashawa a Zambia ya nuna cewa kasar ta samu ci gaba a karon farko cikin shekaru 10 kamar yadda kungiyar Transparency International a kasar ta sanar. Hukumomi a kasar sun ce kwalliya ta fara biyan kudin sabulu a dagewar da suka yi wajen karfafa bin doka da oda a kasar. Ka fassara rahoton Kathy Short daga Lusaka.
Babban director na kungiyar Transparency International ta Zambia Maurice Nyambe ya shaida wa muryar Amurka a Lusaka cewa kididdigen cin hanci da rashawa wani bincike ne mai muhimmanci da ake gudanarwa a duniya. A halin yanzu ita ce ma'aunin cin hanci da rashawa da aka fi amfani da shi a duk duniya.
Zambia has actually improved by 4 points.
Zambia ta samu ci gaba da maki 4. A yanzu kuma ci gaba tana gudana ne daga maki 1 zuwa 10. Sifili na nufin baku tabuka komai ba ta fuskar cin hanci da rashawa wanda shine mafi muni, yayin da kuma maki 10 na nufin kasa ba ta da wata matsala da ta shafi cin hanci. A cikin shekaru 10 Zambia tana yin kasa, kuma a cikin shekaru 3 da suka gabata muna akan maki 33 daga cikin 100. A yanzu mun samu ci gaba zuwa maki 37.
A cewar Transparency International, ana amfani da ma'aunin kasashe na cin hanci da rashawa ko CPI domin tsara jadawalin kasashe ta hanyar fahimtar matakin cin hanci da rashawa a bangaren aikin gwamnati kamar yadda bincike da ra'ayoyin suka bayyana. CPI ta bayyana cin hanci da rashawa a matsayin yin amfani da mukami ba bisa ka'ida ba domin wata bukata ta kashin kai. Rahoton bincike na IMF na 2023 kan mulkin Zambia da cin hanci da rashawa ya nuna cewa cin hanci da rashawa ya haddasa ayyukan gine-gine da yawa sun yi tashin goron zabi a lokacin mulkin shugaba Edgar Chagwa Lungu tsakanin 2015 da 2021. Ya kuma bayyana cewa an gano dimbin albarkatun kudade da aka kashe ga ayyukan samar da ababen more rayuwa kamar gina titina a matsayin hanyoyin cin hanci da rashawa. Bayan tasiri ga tattalin arziki, kungiyar fafutukar hakkin mata ta Zambia, National Women's Lobby, wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar tabbatar da daidaito tsakanin mata da mata, ta bayyana cewa shugabannin mata a Zambia sun fuskanci tarnaki wajen samun damar shiga siyasa saboda cin hanci da rashawa.
A yanzu martani ne ga abin da muke ta fafutuka a kansa. Muna ba da shawarwari don rage cin hanci da rashawa domin mata su yi aiki cikin ƴanci a cikin yanayin da babu rashawa, saboda cin hanci da rashawa yana rage yawan mata a cikin harkokin mulki da jagoranci.
Felix Nkulukusa, sakataren baitul malin Zambia, ya nanata udanin gwamnatinsa na yaki da cin hanci da rashawa a wani taro na baya-bayan nan a birnin Washington.
Mun kafa hukumar kwatuka da rori inda baya ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa. Mun gano hukumomi kusan 21 cikin hukumomin tsaro da wasu a sauran bangarorin da ke haɗin gwiwa don kwato duk kadarorin da aka samu ta hanyar cin hanci da rashawa.
Masu sukar shugaba Hakainde Hichilema sun yi zargin cewa ana yin kame kan zarge-zargen cin hanci da rashawa ne kawai kan abokan adawar siyasa. Suna masu bayyana hakan a matsayin cin mutunci na gwamnatin da ta gabata. Shugaban kasar Zambia ya dage kan cewa yaki da cin hanci da rashawa ba yana nufin cin zarafin abokan hamayyarsa na siyasa bane. A shekarar 2022, hukumomin Zambia sun kafa kotun hukunta laifuka da suka shafi tattalin arziki da kuɗi don hanzarta bin diddigin shari'o'in cin hanci da rashawa. Ya zuwa yanzu ba a samu wani hukunci da aka yanke ba.
A gaida Binta Yaro da ta karanto mana fassarar rahoton Kathy Short. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma lokaci ne da Aliyu Mustapha zai shigo da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Muhammad ya kawo General Abdurrahman Chani wurin shi kuma yayi aiki da shi shekara goma. Me yasa da Bazoum ya zo da Hidda Abdurrahman Chani ba? Daren da za a rantsar da Bazoum aka so a ji mulki. Da Chani bai yi tsaye ba aka yi wannan. Ba Bazoum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa.
Da Alhaji Isuhu Muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga tahiyyar da shagonantin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zanga meter 400 ko 500 da fara shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi shi dai ba di ba ka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sauka daga mulki koma ya gare su ya bar Tinubu Tinubu ya sa wanda ya kamata ya saka da Isuhu yayi haka nan ya kyale Bazoum da engine independence da duk wanda ya zo wajen shi ci mishi ya kawo ni kurin ci mishi ta can wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsakamai ya muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a cigaban muhawara da muke kawo muku dangane da zargin da ɗaya daga cikin ƴaƴan hambararren shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum ta yi na cewa tsohon shugaba Isuhu Muhammadu yana da hannu wajen kawar da mahaifin nasu daga mulki a juyin mulkin da su cani suka yi. Yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawara da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya shirya mana tsakanin Asmanu Muhammadu mai goyon bayan shi Isuhu din da kuma Sahanin Muhammadu da ke goyon bayan Bazoum. A cikin muhawarar ta yau za ku ji inda za a yi magana cewa me yasa tunda Isuhu ya taka rawa sosai wajen tsaye da Bazoum takara a kuma ya ci me yasa kuma zai yi kokarin ganin bayansa sannan kuma shi me yasa Isuhu din kamar yadda kuka ji a dandano bai yi abin da Buhari ya yi ba. Dangane da yadda Buhari ya kyale Tinubu ya tafi abin da sa daura ya zauna. Ba da ba haka ina gaskiyar zarge da wasu suke na cewa Isuhu yana kokarin ya dawo ne duk wanda yana cikin muhawarar yau ba ta da bata lokaci ba su da jamuje.
Sahanin idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammadu ya yi akan wannan al'amari an yi Muhammadu Isuhu zai iya kifar da babban aminansa daga Karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau Karaga nan.
Abin da nake so in tabbatar ma masu sauraron mu saboda abinda Asmanu bai sani ba ɗan Niger kowa yana da hankali yana da kai hankalin da zai gane shin da Alhaji Isuhu Muhammadu bai da hannu cikin yunkurin juyin mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki yanne mu ce wanda a gyara ba shi idan ya koma jeje bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri sai da suke so an tabbatar da transition an kare da Bazoum shin da wa zai ga laifi ne da yayi haka nake bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a kasar Mali da kasar Burkina Faso sanction ma wanda an ka asa da wuta asa ma kasar Niger a da yunkurin juyin mulki wanda an kai a wannan lokacin shi ma a matsayin lokaci yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza su a aza ma wannan kasashe kenan inda bai da hannu bai iya yuwa a ce hawar haka bai kwanta nan kudeta wanda an kai ma amini shi wanda shi wannan bawan Allah ya yi gurgurma ya tsawon shekara 30 da wani abu dan saboda ya tabbatar da Alhaji Isuhu Muhammadu a matsayin shugaban kasa ai cewa nika shi ma Isuhu sai da sun ka kama mishi ne zaman to shugaban kasa kuma abu na biyu wanda suke hudin suna kura da cewa su isu shi yayi ruwa yayi tsaki dan saboda fazo ya zaman to shugaban kasa ina so in tuna ma Asumana ya sani kuma wannan zancen kan wani shi dan saboda NGO su ja gaba daya na farko mamburkin president gaba daya isu ai ba rin nan bane yayi ta president gaba daya tambayar ankuwa da daidai kiya su cikin munahuci dan saboda ya tabbatar da cewa ga yadda yake so ya samu an please bisa shi kanshi bazo ko wani daidai tantance shi to dan takarawa ne nake so in saka dan takarawa mai ra'ayinka kana tsammanin mai mutane za su ta mai yawan su dukan su kowa wanda sun ka gwadi ba su ji dadi ba kowa ya san su da wadawa ne da cikin su amma mai yawan su duk gaba ɗayan su kaf duk abin da shi yake haka son ka bi shi dama ce wanda dan ya samu ya ƙara samu amana da yarda ta shi aminin shi Alhaji Bazo Muhammad bisa cewa da ya taka rawar dan shi zan dan takara ya taka lalle nayi imani da isu ya kama dan saboda Bazo mai zan dan takara ya saboda manuhuri ne ya kama dan Bazo mai zaman to shugaban kasa amma wani abu wanda ya kamata shi sani kuma magoya ban shi sani cewa da iko huska Allah ne Allah shike ba da iko ga wanda yake dama da lalle ko shakka babu Allah bai zabe Alhaji Bazo Muhammad a matsayin shugaban kasa ba in duk duniya ta taru ta ce sa shi zama shugaban kasa ba zai taba yiwa ba kenan zabe ne wanda Allah yayi ɗan Niger da shi isu da jam'iyyar siyasa wanda sun ka kama wanda mama na jam'iyyar PDS ta rauna sun ka kama dan saboda Alhaji Bazo Muhammad ya zaman to shugaban kasa
sanin ba ganin shi isu yana yin haka ne watakila dan saboda a warware wannan al'amari cikin maslaha dan kada wani babban rikici ya sarke irin yadda aka gani a wasu kasashe kwatankwacin su Sudan haka
to na ji dan kai rikici ya barke da ya gwada abun bai nasara ba sai shi ya yi shi ba kuma wani abu nake sayin gwadi da Alhaji Isuhu Muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga tahiyyar da jagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zauna metar 400 ko 500 da fara shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi da shugaban kasa ta kama hanya zai tsaya wajen taro na duniya shi ma sai shi ke washe tahi ya kawo ta kungiya sunan kungiya ta fi shi dai ba di baka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sauka daga mulki koma ya gare su ya bar Tinubu ya sa wanda ya kamata ya saka da Isuhu yayi haka nan ya kyale Bazoum da yan jam'iyyar PDS da duk wanda ya zo wajen shi ce mishi ya kawo ni kori ce mishi ta ce wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne ni na kare nawo a gina mulki ba ni da wani ra'ayi ba ni da wani abu amma tsayawa yayi shina iyawa shina neman yadda za shi kawo tarnar ibsu ta yin mulkin Alhaji Bazoum wanda kowa ya sani abokan hamayya sun sani
Alhaji Asumana wannan yarinya Hinda Bazoum ta koka a kamar da yadda ake kokarin cirewa mahaifinta rigar kariya da nufin hana masa shiga siyasa wanda kuma ta dora alhakin hakan a wuyan shugaba Isu Muhammad duk wanda cewa gwamnatin CNSP ce ta bukaci kotu ta cire wa shi Bazoum din rigar kariya kuma tana kwatanta cewa Isu yana kokarin a yadda zai samu damar shiga zabe saboda yana kwadayin sake dawowa ya ja ragamar kasa
ba zancen rigima bane ko zancen an yi karayi ta ce abin da sa kagawa shi Sahanun ban san ba ko ƴan Niger suna saurare shi amma yana lashewa da Isu Muhammad ya sauka da shugaban kasa ai Bazoum shine shugaban kasa kuma shi yabba Isu Muhammad wannan gida inda yake ciki gidan gwamnati ne ba Isu Muhammad bane ya zabi gida ya kai kanshi cikin gidan na farko kenan na biyu sojawa suka ce soji gabe presidential a tare da Isu Muhammad kashi mance da Bazoum ke shugaban kasa me yasa ya bar sojawa gidan Isu Muhammad tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku Isu Muhammad ya kawo general Abdurrahman Tchani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara 10 me yasa da Bazoum ya zo bai da Abdurrahman Tchani ba
Alhaji Asumana wasu na ganin irin babbar alakar da ke tsakanin Abdurrahman Tchani da Isu Muhammad ita kanta za ta iya sawa Tchani din nan ya kifar da Bazoum domin watakila cikar gurin shi da Isu
Shidiba a wada shugaban kasa da Bazoum yake jagoranci babu dan tarayya guda kaf da zaka zuwa yan tarayya militantin tarayya na keta kamar garin su inda shi to ko da nasa a keta shi ya san ba shi representant wani abu department kin keta
ka tambaye ka biya
sannan abukanka
irin su anji su mamayyanku su aliseku a gingimi don alaka ismu muhammadu da cani kasumance daren da za a rantsar da bazum aka so a ji mulki da cani bai yi tsaye ba aka yi wannan da bazum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa to amma da suka su butulu ne ka lura da suka zo fara shugaban kasa wata uku bazum ya zama shugaban kasa sai suka ce ismu muhammadu ya hana bazum aiki Isu Muhammadu ya yi kara ya yi tace su ne waɗannan ƴan yara da kake gani gurbin su da kake gani bisa duka shafuka na WhatsApp wanda dukkan su yalla in ba su hannun ke cikin Niger ba gaba ɗayan su babu guda cikin Niger sun gudu in suna kishin kasar nan kuma suna kishin Muhammadu Bazoum su zo su zamna kamar yadda aka kama abba ɗan Isu Muhammadu bisa ya yi zancen cewa a maida ma shugaban kasa Bazoum mulkin shi Juyi mulki ba amince da shi ba yau yana giran kaso da filinge a jami'ar tendan tarayya duk dan tarayya na kirkir babu mai iya zagi Isu Muhammadu
ba zagi bane zargi ne ko Alhaji
a'a zanun ce ma yace wa Isu ya ci amana amma ina
ba zagi bane
na tabbatar
da ba zagi bane
na saurare da Allah ka saurare
mu dawo muhawara mu dawo maudu'in mu
ina zuwa na tabbatar da inda sanu uba ne ke da rai duk abin da ya faru a tarayya wallahi tallahi ba zai yi tsokaci irin wannan ba na cewa Isu Muhammadu ya ci amana baka iya cewa mutun ya ci amana kana hasashe sannan shi wannan ambassador na horan shi dole ya zargi Isu Muhammadu paske ɗan kasar Niger sun ga abinda horan shi take yi nan kasar nan kuma ana zargi kadiba modi aka aika ya tahi mali Yayi hulɗa saboda sojojin musu za su samu shiga kasar Mali da yazo kwaran shi tacce mu shugaban kasa Muhammadu Bazoum ya shidda Modi da chef d'état major in yana son su zamna kaga a wannan abun me ya kare da haka
to ga shi kuma lamari a kashi na gaba da zamu kawo muku rana wato yin Allah ya kai mu za ku ji dalilin da yasa Faransa ta bi layin masu zargin Muhammadu Isu da cewa yana bikin kulle makicin juyin mulkin da aka yi wa Muhammadu Bazoum sannan akwai wani cece ku ce da rashin fahimtar juna ne tsakanin Bazoum da Muhammadu Isu ko kuma Bazoum da Ciani kafin wannan juyin mulki ya faru ko me yasa har yanzu Isu yake ci gaba da zama gidan gwamnati a can Yamai duwannan suna cikin abubuwan da muke son tabawan Allah ya kama rana wato yanzu dai muna godiya ga su baki na masu malam Muhammadu da kuma Sanin Muhammadu da kuma musamman shi Sulaiman mun bar mu wakili mu a can Yamai mun ba ku lafiya
madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Mahmud ya dawo da labarai a takeice
Rahotanni daga Gaza na cewa kayayyakin agaji na karewa yayin da manyan hanyoyi biyu da ake tsallakawa na kusa da Rafah suka ci gaba da kasancewa a rufe a ranar Litinin. Hakan na faruwa ne yayin da masu ayyukan agaji ke ta faɗi tashin ganin sun raba sauran kayayyakin agajin da suka rage ga ɗaruruwan dubban Falastinawa da suka rasa muhallansu. Yayin wani taron manema labarai da ya yi a ranar Litinin, mataimakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya ce za a dakatar da ayyukan raba kayayyakin agaji a yankin na Rafah da ke kudancin Gaza. Michael Cohen wanda a da hadimi ne kuma lauya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa kotu cewa Trump ne ya ba shi umarni ya biya jarumin fina-finan batsa Stormy Daniels dala 130,000 a matsayin toshiyar baki kwanaki kaɗan kafin zaɓen 2016. Cohen ya ce an biya Daniels kuɗin ne don ta yi gumda bakinta kan wata mu'amala ta lalata da take zargin ta yi da Trump. Kudaden da shi Trump din ya saka a matsayin kudin aikin lauya da ya biya Cohen. Tsohon hadimin na Trump ya kwashe sawo'i da dama yana ba da shaida akan Trump a kotun ta New York a shari'ar da ita ce ta farko da aka taba tuhumar wani tsohon shugaban Amurka da aikata laifi. Fada gwamnatin Amurka ta White House a ranar Litinin ta ce tana iya bakin kokarinta wajen ganin an gaggauta aika makamai ga Ukraine don tunkarar dakarun Rasha a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar. Mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jake Sullivan ya faɗa mana ma labarai cewa nan ba da jimawa ba Amurka za ta sanar da sabon tallafin kayan soji da za ta aika wa Ukraine.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗa taburin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya sai kuma Dadi Balawi da ya shirya ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Nashwan. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.